tantôt constitution, tantôt changement, tantôt.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babalu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Laraba 4 ga watan Disamba shekarar 2024. A watannin baya aka yi ta kai komo tsakanin gwamnati da kungiyar kwadugo a Najeriya kan batun karin albashi sakamakon bakar wahalar tsadar rayuwa da ta sha ƴan Najeriya iya wuya tun bayan janye tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yi, inda a ƙarshe gwamnatin Najeriya ta amince da biyan naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi. To sai dai har yanzu wasu jihohi na noke-noken cewa ba za su iya biya ba.
Kuɗin da ake kashe a kan ƴan siyasa, ƴan majalisu da gwamnati kanta, kuɗin ya yi yawa, ya na fitan hankali ne.
Sai a kasance da mu domin jin wannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin na kasa da masu magana suka ce ba kasawa ba. Haka zalika za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan shin talakawan Najeriya sun ga alfanun cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi da ta ce ta yi ne domin talaka. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202 980-685-0. To amma kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a ranar Laraba cewa yar kwarya-kwaryar jijin na tsage ta wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah na ci gaba da aiki. Duk da cewa bangarorin biyu da ba sa ga maciji na ci gaba da auna junansu lokaci zuwa lokaci da sabbin har-hara a cikin 'yan kwanakin nan. Blinken ya shaida wa manema labarai a gefen taron kungiyar tsaro ta NATO a Brussels cewa ana aiwatar da tsagaita wuta, kuma muna amfani da tsarin da aka kafa a lokacin da wata damuwa ta taso game da duk wani zargi ko kuma kaucewa matsayar. Isra'ila da kungiyar Hezbollah dukkansu na zargin juna da karyar jejeniyar wacce aka kulla tsawon mako guda don kawo ƙarshen faɗan watanni 14 da ya sanadin mutuwar dubban mutane a Lebanon da kuma haddasa rasa matsugunai da dama ga mazauna da ke zaune a ɓangarorin biyu na iyakar Isra'ila da Lebanon. An harbe har lahira shugaban rukunin kamfanin inshorar lafiya na United Health, Brian Thompson, a safiyar Laraba a wajen wani otal da ke tsakiyar birnin Manhattan jim kafin wani taron masu saka hannun jari na kamfanin, in ji kamfanin a cikin wata sanarwa da ya fitar. Harbin ya faru ne da misalin karfe 6:40 na safe a wajen Hilton da ke Titin 6th Avenue inda ake gudanar da taron. Jessica Tisch ita ce kwamishinar 'yan sandan birnin New York.
It appears the suspect was lying in wait for several minutes. And as the victim was walking,
da dukkan alamu wanda ya kisan ya jira Thompson ne tsawon mintuna da dama yayin da ya zo shiga don zuwa wajen taron, sai dan bindigar ya bi shi a baya ya harbe shi. An kai Thompson wani asibiti da ke kusa inda aka tabbatar da mutuwarsa. Tuni 'yan sanda suka kaddamar da farautar wanda ke da alhakin kisan Thompson mai shekaru 50, inda bayanai suka nuna cewa mutumin da ya kisan ya rufe fuskarsa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 30,000 ne aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa a kudancin kasar Thailand, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai zuwa 29, kamar yadda jami'ai suka bayyana a ranar Laraba. An yi hasashen ƙarin ruwan sama a kwanaki masu zuwa, wanda tuni ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya. Inda a yanzu ya shafe sama da gidaje 155,000 a cewar sashen hulɗa da jama'a na gwamnatin kasar Thailand. Kakakin ma'aikatan lafiyar Thailand ya faɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa lamarin ya shafi larduna 5, inda ya tilasta sama da mutum 33,000 barin gidajensu. Daga ƙarshe, jam'iyyar SWAPO mai mulki a kasar Namibia ta lashe zaben shugaban ƙasa, kuma za ta kasance shugabar ƙasa mace ta farko a ƙasar, kamar yadda sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar a ranar Talata ya nuna. Nandini Ntawa, mai shekaru 72 da haihuwa, ita ce mataimakiyar shugaban ƙasa ta yanzu. nasarar da ta samu za ta kara tsohon shekaru 34 da jam'iyyar Swapo ta shafi tana mulki, tambayan da ta jagoranci Namibia wajen samun yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a Afirka ta Kudu a shekarar 1990. Ta samu kusan kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasar, kamar da hukumar zaɓe ta Namibia ta bayyana. Nandi Ndaitwa tana buƙatar ta samu sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada don ta yi nasara. Babban abokin hamayyarta a wannan zaben shine Fandulini Itula daga jam'iyyar Patriot for Change IPC, wanda ya zo na biyu da kusan kashi 26 na ƙuri'un da aka kada.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shirin zai dauko sahu ne daga batun yajin aikin ma'aikata a Najeriya, inda bayan janye tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yi, ma'aikata da sauran talakawan ƙasar suka tsinci kansu a mawuyacin halin tsadar rayuwa da sauran fitintunu da ya kai ga kungiyar kwadugo ta afka faɗi tashin neman ganin an ƙara wa ma'aikata albashi kan ɗan abin da ake basu, inda a ƙarshe gwamnatin Najeriya ta amince da biyan naira 70,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi. To sai dai har yanzu ma'aikata a wasu jihohin ƙasar ba su gani a ƙasa ba, lamarin da ya kai ga ma'aikata tafiya yajin aiki, ga kuma matsin rayuwa da ke ci gaba da ƙaruwa a ƙasar kamar wutar daji. Akan haka ne na ji ta bakin Professor Muhammad Bello Magaji na tsangayar ilimin shari'a a Jami'ar Amurka ta Najeriya da ke Yola.
A gaskiya kan abubuwa ba sa tafiya daidai ta yanda za a ce ba za a samu irin waɗannan matsaloli ba, don kowane ƙasa in ta yi ƙoƙari ta gyara tattalin arzikinta takan samu irin waɗannan matsaloli haka. To yanzu kamar Najeriya da ake za a yi tsarin albashi ɗin nan, to kin ga a doka dai an ce uke kowane shekara uku hudu a yi ma dokan ƙarin albashi gyaran fuska. To yanzu da ana 30, yanzu an ce 70, to kuma 70 ɗin nan da aka ƙara wasu jihohi gaskiya ba za su ba su ma da ƙarfin yi, wasu kuma suna da ƙarfi, su Rivers da Enugu da sauransu suna da ƙarfin ƙara wannan albashi, wasu kuma ba su da ƙarfi. To kuma dole za a samu problem da yawa dai tattale da wannan ƙarin albashi, saboda tattalin arziki ba na Najeriya na jihohin ba ɗaya ba ne. Gwamnati ya kamata ta yi tun farko jihohin da a tafi tare a tabbatar cewa ai wannan abun an yi shi, kowane jiha za ta iya ba da wannan albashi. Amma kawai an je gwamnatin tarayya ta yi abu, ta kuma ce a gwamnatoci su yi, gwamnatocin nan ba ƙarfinsu ba zai zama ɗaya ba. Kamfanoni da suke ma Najeriya da ake cewa su ma su yi duk ba ƙarfinsu ɗaya ba, saboda haka dole ne mu ta samu irin waɗannan matsaloli.
To Professor, baka ganin wasu za su ce a ƙasarin Najeriya da za ka samu ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa suna ansar maƙudan kuɗi a matsayin kuɗin allowance ɗinsu da kuɗin albashinsu, ba a taɓa cewa ba a da kuɗin biyansu ba, sai talakan ƙasa ma'aikaci ne za a ce ba a da kuɗin da za a biya shi, idan ka duba da irin kuɗin da 'yan siyasa suke karɓa waɗanda suke riƙe da ofisoshi, kama daga kansila zuwa ciyaman na local government zuwa 'yan majalisu na jihohi da na tarayya da sanatoci da gwamnoni, idan ka ga yadda suke facaka da kuɗi da kuma kuɗin da suke karɓa a matsayin allowance, kana ganin ya isa hujja shi talaka ɗan Najeriya ma'aikaci a ce ba kuɗin da za a biya shi 70,000 kacal a wata?
Wallahi babu wani hujja. Kwarai na yadda da cewa kuɗin da ake kashe kan 'yan siyasa, 'yan majalisu da gwamnati kanta, kuɗin ya yi yawa, ya na fitan hankali ne, wanda ba daidai ba ne a cewa babu kuɗin da za a biya ma'aikaci 70,000 kacal, saboda mai don wallahi kuɗin da ake biyan wayannan ma'aikata. To ko ni ina gaya miki, ni as professor ma da abin nawa ake biya na, amma idan ka ji kuɗin wani ɗan siyasa biliyoyi da yake karɓa, ai ba zai kamata a ce wai saboda 70,000 an kasa biya ba, har gwamnati har a shiga yajin aiki a ta samun wasu matsaloli. Rabon tattalin arzikin ƙasa shi ne dai kawai ya kamata a yi, wanda za a samu zaman lafiya insha Allah.
To sai mu ce Allah ya amince. Professor Muhammad Bello Magaji na Jami'ar Amurka da ke Yola a Najeriya kenan a tattaunawa da shi ta wayar tarho. masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jahiriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka bisa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com gaba cikin shirin zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan ko talakan Najeriya ya ga alfanun cire tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yi da tace ta yi ne domin talakan kasar ya walwala lambar da za a kira ita ce alamar tarawa sai 1202 980 6850 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke maida hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sule Mumuni Barma Yanda ake shagulgulan ranar masu bukata ta musamman ta 3 ga watan Disamba, Majalisar Dinkin Duniya ta gargadi kasashe akan bukatar baiwa na kasassu damar shiga sha'anin shugabancin al'umma.
Ko wanda adbifi sai intellectual, koko yara wanda makafina kuma kuramena, an hisu a bar su su da kansu su kirkiro kungiyar su, suna kuma za su zama shugabanta kuma su tayi su defend the rights su da kansu ba wani kama musu ba.
Zamu je Saudiya domin jin yadda wani eja dan Najeriya ke dawainiya da jama'a musamman bakin da suka je kasar da sunan ziyara.
Na duba naga girma ya kama kuma ga ba sana'a. Sai na kama hanya sai na taho ziyara muna da ƴan uwa a Kano daga nan kuma Allah ya yi min sanadi a na zo Saudiya 94.
A shekarar 1992 ne Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 3 ga watan Disamba domin tunatar da gwamnatoci da kungiyoyi akan maganar kyautata rayuwar na kasassu. Matakin da ya zaburar da kungiyoyi masu bukata ta musamman wajen fafutukar neman haƙoƙi su kuma bada gudunmuwa a ayyukan cigaban jama'a. Batun shigar da na kasassu a harkokin shugabancin al'umma ne abinda aka karkatar da akala kansa. Albarkacin zagayowar wannan rana a bana. Shirin ya nemi jin halin da masu bukata ta musamman ke ciki a jamhuriyar Nijar.
Sunana Musa Nasara, Sakatare General na Ƙungiyar ta Ƙasa ta Personal Handicapped Federation Nigerian Defenson na Handicapped. Tamkin bana kuma yana bisa leadership. Duk abin da za a yi kamar na mutane ba su bukata na musamman. A dama da su. A wajen aikatawa kamar aiki, a yi tare da su. Mo wajen a tai kama a evaluation koko ICV a yi tare da su. Saboda su suna da leadership suna da mutane cikinsu wanda suna iya tahiya su magana da sunansu. A yi wani zamani wanda uwayenmu na agaba ko koyannenmu na agaba suna ka magana da sunanmu. Amma yanzu duniya ga ta waye wanda za ka iska ko wanda adbifi sai intellectual ko ko yara wanda kama makafina kuma kuramena to duka an hisu a bar su su da kansu. Su kama kungiyar su da kansu ba wani zai zakwa ya ce bari ni zan kama muku don in hiddo muku incin ku a'a a bar su da kansu su kirkiro kungiyar su suna kuma za su zama shugabanta na kungiya ta su watan kuma su tayi su defend the rights su da kansu ko wace irin na kasa gare ka ko kaka kake ta bukata ta musamman to a bar ka kai da kanka ka tayi ka hiddo ba kanka inci yahi wani ya tayi magana da sunanka
to daga Niger zamu tafi Saudiya inda Alhaji Husaini Mai Gombawa wani dan asalin Najeriya mazaunin kasa mai tsarki ke yi wa baki hidima sabanin yadda galibin na kasassu ke zuwa Saudi da sunan bara bakon shirin ya je ne ainihi a matsayin eja kuma mai masaukin baki kyautatawa abokan haraka yasa Haji Husaini kara samun karbuwa a wajen jama'ar sa a kashin farko na hirarmu da shi yayi takaitaccen tarihin rayuwarsa
ni ne Husaini akwai Hassan Allah mun rasuwa tun muna yara an haife ni a Gombe State wani gari da ake kira Lubuk 1978 daga ƙarshe iyayenmu suka shigo da mu muka girma a angon Abuja Locos. Kafin na shiga makaranta shekara na 7, Allah ya kawo larura ina yaro na kare ta kariya, kuma Allah sa wannan kariya ta ta kawo min sanadi na hannu daya. Daga farko da ina yaro ma dama na rungumi kaddara, nace Allah ne ya kaddara mini, kuma a haka ni na sa kaina makarantar primary school Gabas da Bolayi wanda ake kira Kamara Primary School 1985. Alhamdulillah na gama primary school dina 1991, daga nan kuma na ƙara neman wata makarantar da ake kira ATC Arabic Teacher College nake Gombe, amma dake ba ƙarfi ne nake ta kokari, kuma daga jisuwan da Allah ya sa ban yi gaba ba. So sannan daga nan na ƙara dorawa a makarantar Allo a nan anguwar Idi da ke ainihin vocational wajen wani babban malami Allah gafarta masa sunan shi Malam Hassan Biri. To daga nan kuma sai Allah ya sa na duba na ga girma ya kama kuma ga ba sana'a, sai na kama hanya sai na taho ziyara muna da ƴan uwa a Kano. Daga nan kuma Allah ya yi min sanadi a na zo Saudiya 94, kuma haka nake koma bana wuce wata uku a na kasata bai sa nayi bara ba. Sai ya kasance na kama wankin mota a kawo shi, daga nan kuma Allah ya sa na ƙara dawowa nake siyowa wani kaya irin na samari da ake kira boutique, kuma ma nake kawowa kuma nake sayarwa, haka da hannu ɗayan nake wankewa nake gogewa nake saidawa, haka nake biyan makarantar yarana nake biyan haya nake biyan komi. Sannan gidana daki biyar ne, iyalina ba fita take ba. To inda na koyi sana'an alhazai kuma sauran ɗakunan sai nake bawa alhazai masu mata in sun zo da haji ko umara. Ina ci gaba da wannan sana'a sai na koma hotel, kuma ina tare da abokanan harka irin na ejoji. Daga nan kowa akwai mutane da dama suka ganni suka ɗauke ni bisa ga amana na musu aiki suka ji daɗi. Agent haka za ga wannan ya kira ni ya ce to sai ina so ka zama wakili na wambawa, ina so ka zama wakili na. Aikin nan dai na kai shekara 15 ina yi.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Alhaji Husaini Mai Gombawa, Eja mai masaukin baki a kasar Saudiya, da Malam Musa Nasir na kungiyar makafin Niger, sai producer Julie Lesus Grisham, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Kuma dalla an gaida Malam Sulai Barma, sai a tara mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ya da zamu bude muku waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Maudu'in namu a yau dai shine shin talakawan Najeriya sun ga amfanin wato cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi da tace ta yi ne domin talaka? Lambar da za a kira kuma da aka saba, to yanzu ga wani kira nan daga Kwanto Gora, da wa muke magana? Injiniya mai gyara makiyari, barka da marece, muna sauraron ka. Shin cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi da ta ce ta yi ne dama domin tallafa ya walwala?
Cire tallafin man ga babu ci gaba ga talakawan Najeriya illa bala'i ɗaya jawo tsadar komai ba kuma farashi ta faru. Dan mu haka ba mu gani a ƙasa ba, ba ma bunhwanin da an ka samu cire tallafin mai Hajji Hauwa.
To yanzu mai shawarar ku, mai shawarar ku, mai fatan ku yanzu
game da cire tallafin mai an kawo mana ƴan ƙasa Najeriya, to babu komai in bakin wahala, babu abin da ya haddasa cire tallafin mai Hajji Hauwa.
To Allah shi kyauta.
Ko injiniya mai gona make dukan ta gona jihar Niger.
To madalla injiniya, yanzu bari mu tafi jihar Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Talla Garba Dinawa daga nan jihar Kwara. A gaskiya cire tallafi ba wani alfanu da shi talaka ya gani, illa an jawa talaka cikin wahala, an karasa ya cikin kunci, komi na ya tsawala, abubuwa sun taɓarɓare, ba wani sauki wanda talaka ya gani. Muna fatar Allah kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli, muna ta fatar inda ana son talaka ya samu sa'ida, to a dawo da tallafi.
To madalla, muna godiya. Yanzu bari mu tafi jihar Sokoto, ita ma dai a Najeriya, da muke magana?
Kuna tare da baban Fatima garin Nasko Gangam.
To baban Fatima, batun cire tallafi kun fara gani a ƙasa?
Mu wani ganin wahala mana.
tashiya.
Don ba wani alheri da ya zo mana mu a cikin lamarin ba masifa. Ko lokacin da akwai mai tallafin din, an ce wasu tsararru aka ce wannan kuɗin. To sai yanzu mu an gane shi a sai ma hashin kuɗin ko ana ce wannan kuɗin tallafin. To sun ka sun ka ce wai da kuma wai za su gyara. To suka tun lokacin suka samu su gama ciwo har yanzu suka yi Allah mu ji mamma san kallon lokacin da ake tsawon ba mallan da son kai ba.
To Allah shi kyauta bari mu tafi jihar Adamawa. Jihar Adamawa da muke magana.
Ina ga ta magajin ya ji tare da gangar.
Mallam magaji ya batun cire tallafi da aka cire dama an yi ne domin talakan Najeriya ya ji dadi ya walwala. Yaya lamarin ya kasance?
A alal hakika gaskiya maganan jin dadi kan babu a wajen talaka.
To madalla bari mu je ga
ban ji dadin sa ba san.
To yanzu menene me kuke kira me za ku so a ce an yi da kila maimakon ci da tallafin tunda yanzu an gwada kun ci ku gani a ƙasa ba menene shawara ku ga gwamnatin Najeriya?
Eh shawaran mu shine alal hakika ya kamata ya kasance ainihin an kyautata wa al'umma.
To madalla muna godiya mallam magaji yanzu bari mu lula zuwa Sokoto. Da wa muke magana?
Kuna magana da
Hello?
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Sokoto?
Daga jihar Bauchi.
To, mun tafi Bauchi kenan. Da wa muke magana daga Bauchi garin Yakuba? Hello? To, da alama dai layukan sun yi tutsu masu taro na da ake kira dai alamar tarawa 1202 to bari mu je Kebbi. Daga Kebbi, da wa muke magana?
Ajiya kina magana da Dan Asabe mai fata daga Yauri Kebbi State.
Mallam Dan Asabe barka da shigowa. Menene aka gani a ƙasa game da batun cire tallafi mai da gwamnatin Najeriya ta yi da ta ce da mata yi ne domin talaka ya ji daɗi saboda wasu ke wawure kuɗin?
To can an ce wasu ke wawure kuɗin yanzu da aka cire tallafi ina kuɗin suke?
Ni kake
a cire tallafi kuɗi suna zuwa ga ƴan tsararru.
Na'am.
To yanzu da aka cire tallafi ina kudin ke zuwa? Wannan cire tallafi ina ga miki babu abin da ya haifar illa ya haifar da yunwa da talauci da damuwa da mace da rashin aikin yi. Wannan gwamnati ba ta san inda ba na aka dusta ba majallahi da zilala illahuwa.
To Allah shi kyauta. Na'am Allah shi kyauta. Yanzu bari mu tafi jihar Naija. Assalamu alaikum da muke magana daga jihar Naija a Najeriya.
Ajo a hausa injiniya mai girma makeri kwata gore ne ya dawo wato irin tallafin ga a Najeriya babu wanda sun kamo da mai an ba gwamnoni ba saboda su ake tuna ma kuɗi na cin tallafin mu suna buja ce sun suna dama.
To ai an ba su ne dama. To mal injiniya an ba su ne dama ai dan su taimaka wa talakawan jihohin su inda talakawan jihohi za su sakata su wala su ta walawa cikin kwanciyar hankali.
To haji a washarin ko tsoro ba su ba talakan Najeriya balle su tallafa mai dan haka su da yake cin kuɗin cire tallafin mai amma shi talaka bai gani a ƙasa ba ba wani alherin da gani a wani gwamnati talakan Najeriya haji a washarin.
To Allah shi kyauta yanzu bari mu tafi makauciyar jihar Sokoto wato jihar Kebbi da wa muke magana?
Assalamu alaikum barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Kula magana da Bala na Buta na samu na kashen da local government kusa da ni kuma ina tare da Isa na Gada.
To gaisuwa da fatan alheri gare ku baki ɗaya muna sauraron ku kan wannan batu na cire tallafin mai da yanzu an shafe sama da shekara guda shin kun fara gani a ƙasa?
Hello?
Hello kun fara gani alfanin cire tallafi a Najeriya?
Mai magana daga Bauchi zai Alhaji Suleiman Disko bakin kasuwar Gambaki karamar hukumar Katagum Azare jihar Bauchi.
To madalla muna sauraron ka.
Wallahi batun cire tallafi mun ga sun ga wahala a ƙasa turmis tafiya nan da nan ta abu ƙarfin talaka. Wannan cire tallafi bai mana daɗi ba domin ba wanda baya ji a jikinsa. Da gwamnati ta yi bayanin cewar wasu tsirari ne suke moran tallafin ake kowa iya moransa sai da aka cire muka ga cewar kowa iya moran wannan tallafi don Allah don annabi gwamnatin Tinubu in ya tana kaunar al'ummata ta ji daɗi ta dawo da tallafin don kowa ya ji walwala kance mai magana a kan Sulemi Disco bakin kasuwar Gambaki a garin jihar Bauchi tarayyar Najeriya.
To madalla Sulemi Disco da fatan gwamnatin Tinubu ta ji kuma za ta saurare ku. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa. Da wa muke magana daga jihar Nasarawa?
Jihar Nasarawa kuna magana da Tukur Dan Sarki gangan da Gwarba local government of state.
Tukur Dan Sarki batun janye tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi wanda ta ce dama ta yi ne domin talaka. Shin talakan ya fara gani a ƙasa?
magana cikakkiya ba muka komai a ƙasa ba. Magana cikakkiya tallafin mai gaskiya an shekunci ba kaɗan ba. Yana da kyau gwamnati ta yi tattaunawa da jami'ai ta duba ta gyara. Domin gaskiya har ina cikin ƙasar nan ba ƙarami ba ne. Wani ba zai iya cin abinci sau biyu sau uku a rana ba. Talakan har shi wani lumuri ke gabansa.
To amin, to amin ma da malam Tukur. Yanzu bari mu shiga makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger. Da muke magana daga Niger.
Assalamu alaikum Hawashiri.
Alaikum assalam.
Ina umma mala alin shugaban kullum da ifan ka dogon duki.
Masha Allah.
Abinda annon ra'ayi na bisa ga wannan sallahi da aka cewa Tinubu ya ɗebe.
Na'am.
Isa talakan Najeriya kun gaba da sun ga arkin sun ga tsadar rayuwa. Sai aka ɗebe sallahi. Ina wannan ma ga ɗebe sallahi kan ma shi ne yana so. Kullum ba dai wallahi ya mai da kasar Najeriya baya shekara guda da wata bakwai na yi amma gashi nan cikin Najeriya wallahi an shigila nan kuci. Na gode mu da Amerika umma mala ana da kudin gumi a cikin jahuran Nija.
To madalla Allah shi kyauta yanzu bari mu je Katsina. Da wa muke magana daga Katsina?
Eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alaikum assalam warahmatullah.
Eh kuna magana shugaba Iliya ne kan tibi shayi da kin da rajiyar Katsina.
To shugaba Iliya muna sauraron ka batun cire tallafi yaya an fara tsotsan zumar cire tallafin da aka yi?
To mu da gaskiya da mu kira ga shugabannin mu da ku jaure su ne da wannan tallafi domin talaka da al'umma dan kan ya bincin tafiya nan da nan ma za ga an samu dan gaskiya an kuta ce ka dan ba su isa ka duka dai daga cire tallafin mai ne ga muna aja dai su duba da yayin da talaka take cikin wani hukumi haka.
To madalla Allah shi kyauta madalla muna godiya da ra'ayinku da kuka bayyana kan wannan batu na cire tallafin mai. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama domin sauraron takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a ranar Laraba cewa yar kwarya-kwaryar rijiyar zagaita wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah na ci gaba da aiki duk da bangarorin biyu da ba sa ga maciji na ci gaba da auna junansu lokaci zuwa lokaci da sabbin hare-hare a cikin 'yan kwanakin nan. Blinken ya ce da manema labarai a gefen taron kungiyar tsaro ta NATO a Brussels cewa ana aiwatar da tsagaita wuta kuma muna amfani da tsarin da aka kafa a lokacin da wata damuwa ta taso game da duk wani zargi ko kuma kaucewa matsayar. An harbe har lahira shugaban rukunin kamfanin inshorar lafiya na United Health Brian Thompson a safiyar Laraba a wajen wani otal da ke tsakiya birnin Manhattan jim kafin wani taron masu saka hannun jari na kamfanin, inji kamfanin a cikin wata sanarwa da ya fitar. Harbin ya faru ne da misalin karfe 6:40 na safe a wajen Hilton da ke titin 6th Avenue inda ake gudanar da taron. Sama da mutum 30,000 ne aka tilasta fucewa daga gidajensu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa a kudancin kasar Thailand inda adadin waɗanda suka mutu ya kai zuwa 29 kamar yadda jami'ai suka bayyana a ranar Laraba. An yi hasashen ƙarin ruwan sama a kwanaki masu zuwa wanda tuni ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya inda yanzu haka ya shafi sama da gidaje 155 a cewar sashen hulɗa da jama'a na gwamnatin kasar Thailand. Jami'ar Swapo mai mulki a kasar Namibia ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta kasance shugaban kasa mace ta farko a kasar kamar yadda sakamakon da hukumar zabe ta fitar a ranar Talata ya nuna. Nandi Nindatwa mai shekaru 72 da haihuwa ita ce mataimakiyar shugaban kasa ta yanzu. Nasarar da ta samu za ta kara tsawon shekaru 34 da jami'ar Swapo ta shafe tana mulki tun bayan da ta jagoranci Namibia wajen samun 'yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a Afirka ta Kudu a shekarar 1990.
To masu sauraro a nan kuma muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a gerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baban Leda ya tana gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Bill. A wasu shirye-shiryen muku fata alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safon ku.